له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا يقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملتاكي سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينتي كنغرون بوتي أزهر بوتي أولا يمتي نتلاتة يومنا 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443, wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da kuma muna nan cikin tafsirin suratul Hajj da muna ayata 28. Kafin mu shiga akwai sanarwa, akwai kwamitin wannan masallaci, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi, waɗanda suke ɗaukan ragamar gudanar da wannan tafsiri da kuma sauran ayyuka da ake gudanarwa a wannan masallaci, suna sanar da al'umma sawa'un nan cikin garin Bauchi ko wajen Bauchi game da buƙatar da masallaci ke da ita na wutar sola, solar power. Kamar yadda aka sani cewa harkar man inji ya yi tashin goron zabo kwarai da gaske, kuma da yawanci karatuttuka da ake yi da wasu activities da ake yi na wannan masallaci kai har ta salloli ma ana buƙatar a sayan kunna inji saboda rashin samun isasshiyar wutar lantarki da kuma rashin tabbas a lokaci ana cikin yi ma za a ɗauki. Kaga wannan ba abin dogaro bane, yayin da ake yin wani abu na da'awa ko na karantarwa ko na sallah na ibada, to dole a koma kan generator. To kuma shi injin yanzu ya zama shi ma rike shi tashin hankali ne saboda tsadar diesel, kamar da kowa ya sani. Da haka babu wata hanya mafi sauki da za ta rage wa wato shi wannan committee wahalhalu na sayan mai irin samun wutar sola. Wutar sola kamar da aka sani ita aka riga aka sa ta, to shi kenan kusan an ɗauki wannan nauyin, ko kuma zai yi sauƙi ƙwarai da gaske. Da haka sun nemi waɗanda za su zo su yi estimating ɗin abinda ake ganin masallacin nan da kuma na can mata zai ci. An yi estimating ɗin kusan abinda ya doshi miliyan 4. Saboda haka muna kira ga 'yan uwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon taimakawa, su taimaka wajen a samar da wannan energy ɗin. Idan mutum zai taimaka kai tsaye ne ya zo ya samu su 'yan committee ɗin ya yi magana da su, ko kuma idan yana da wani kamfani wanda yake ƙwararre, tunda yawanci yanzu masu hali sun koma suna sa wutar sola ne a gidajensu, saboda haka sun san yadda sha'anin wutar sola yake. Saboda haka in kana da wani kamfani da kai ta'amuli da shi, kana iya kawo shi ya zo ya duba kai da shi kawai, mu dai abinda ake bukata a gare wutar solar kawai. Saboda haka in akwai wata hanya da za ka iya samu wutar solar ba tare ma da 'yan kwamitin sun sa hannu a ciki ba, to wannan ma duk bukata ne. In kuma a'a ba ka da wannan hanyar, to ka samu 'yan kwamitin, su za su iya haɗa ka da waɗanda suke aikin wannan domin a taimaka. Sana ɗaiɗai kun mutane, idan akwai wanda yake da wani taimako da yake ganin zai bayar, duka dai ƙofa a buɗe take, Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. Wannan buƙata ce da kusan dukan manyan masallatanmu suna da buƙatar haka, saboda yawanci muna dogaro ne da injinnika wajen gudanar da ayyukanmu, saboda ba ma iya dogaro da nefa. Saboda ka kunna fitilu, ka kunna kyamarori, ka ɗora a kan nefa, kuna cikin yi za a ɗauki. Saboda haka komai naku ya tsaya kenan ko ya lalace. Da haka ake dogaro da da injinin nuka, to su kuma injinan kaga yanzu yadda suka koma rike su kuma shi ma ya zama da wahalar gaske, abu ne wanda ya yi tsanani kwarai da gaske. Don haka akwai bukatar a ce hatta sauran manyan masallatanmu na ko'ina ma wanda aka san cewa ana ayyukan da'awa a cikinsu, ilmantarwa, karantarwa, a samu masu halin cikinmu su yi kokari a samar da irin wannan, zai taimaka wa rage wa masallacin bukatar kudin mai da sauran abubuwa irin wannan. Allah ya taimaka. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
Da farko muna maraba da ɗalibanmu, ‘yan uwanmu da suka zo daga Kano domin ziyartar wannan majalisi na tafsiri. Muna addu’ar yadda Allah ya kawo su lafiya, mai da su gida lafiya, kuma ya sa musu wannan zumunci a cikin mizanin ayyukansu. Muna godiya ƙwarai. Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyin da muke tafsiri a kansu ya umarci Annabi Ibrahim alayhis salam cewa ya shelanta wa mutane cewa su je hajji. Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya tuka rijalan, za su zo maka a ƙasa a ƙafafunsu, wa ala kulli zamirin, za kuma su zo a kan dukkan wani raƙumi mai ɗamamman ciki ko abin hawa wanda aka hora shi domin tafiya cikin gaggawa. Ya tina min kulli fajjin amiq, Allah ce za su zo daga kowane wuri mai nisa. Liyashhadu manafi'a lahum, dan su halarci ababen amfani gare su, dan su halarci ababen amfani da za su samu a wannan aikin hajji ko a wurin aikin hajji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, su kuma ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu, da su ne kwanakin 10 na farko na watan Zulhijja wanda muka yi magana a kansu a jiya. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima, su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi waɗanda da su ne ake yin hadaya da kuma su ake layya. Bayan da aka zo yanka su, za a ambaci sunan Allah lokacin da ake yankansu. Wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sannan sai Allah ya ce fakulu minha, dan ku ci daga waɗannan dabbobi da kuka yanka, kuka ambaci sunan Allah lokacin yankansu. Wa at'imul ba'is al faqir, kuma ku ciyar da galabaitaccen mabukaci, matalauci wanda yake cikin tsananin bukata. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa wanda ya yanka layyarsa ya ci daga cikin abin layyarsa ko hadayarsa ko layyarsa, sannan kuma ya ciyar da al ba'is al faqir, al ba'is wanda ya kai matuƙa wajen bukata, wanda da ka gan shi kaga alamar bukata tare da shi daga yanayinsa da tufafin da yake saye da shi. Wannan shine al-ba'is alladhi zaharat alayhi atharu al-bu'si, da ka gan shi zaka ga alamun rashi da babu da talauci a tare da shi, yanayinsa da irin kayan da yake jikinsa, wato talaucinsa ya bayyana a fili saboda tsananinsa. Al-faqir, wanda ba shi da komai, ko kuma koda yana da shi ma bai mallaki abin da zai ishe shi ba, abin da ya mallaka ko ramin shekara ba zai yi masa ba, to wannan shi ake ce masa al-faqir. Wasu daga cikin malamai suka ce al-ba'is shine wanda talaucinsa ya kai matuƙa, kuma shine din dai al-faqir. Wato waɗannan sifofi guda biyu an haɗa su ne domin a sifanta mutum ɗaya, shine wanda yake galabaitacce kuma talaka wato bayan wato talaucin da yake tare da shi ma har ya bayyana a fili ya kai tsanani saboda rashi don haka ma waɗannan sifofi guda biyu aka raba su da juna ba tare da sanya waw a tsakanin su ba ba a ce wa at'imul ba'isa wal faqir ba sai ka ce al ba'isa al faqir da nuna maka cewa sifa ce ta mutum guda daya wanda talauci ya kai masa talauci har ya bayyana tare da shi saboda tsananin talaucin wannan ambaton al-faqir al-ba'isana al-faqir a tare domin a motsa mana da ainihin tausayin da yake cikin zukatanmu a gaya mana cewa akwai cikin mutane waɗanda talaucinsu ya kai talauci da ka gansu ma to ba sai sun maka bayani ba yanayinsu kadai yana maka bayanin cewa ga halin da suke ciki to waɗanda ya kamata ka tausaya musu abinda ka yanka na layyarka ko na hadayarka to in ka cika tuna da su su ba ka ciyar da su wannan yana nuna maka cewa wato ciyar da wanda yake cikin matsanancin bukata ya fi falala akan wanda bai kai shi bukata ba wato sadaka ga wanda yake cikin tsananin bukata ta fi falala akan wanda bukatar sa bata tsananta ba don haka aka hada al-ba'is sannan kuma aka ce al-faqir sannan da Allah subhanahu wataala ya ce fakulu minha ku ci daga wannan abinda kuka yanka na hadayarku na dabbobin da kuka yanka na hadaya wannan yana nuna halaccin wanda yanka dabbar hadaya sawa'un hadayar nan ta wajibi ce ko ta dawu'i ce ya halatta ya ci wani abu daga jikinta wato anan halaccin bai takaita akan hadayar da take ta dawu'i kadai ba hatta farilla tun ne ya aikin hajjin tamattu'i ko ya aikin hajjin kirani da ake buƙatar dole sai ya yanka a wannan hajjin to idan ya yanka abinda ya yanka na hadaya to zai iya ɗaukan wani abu daga ciki ya ci ba wai sai kawai hadayar da take ta ɗawu'i ba shi wannan ta ɗawu'i daman wannan bil ijma an yarda cewa za ka ci saboda Ubangiji subhanahu wataala ya halatta maka ka ci daga abinda ka mallaka wannan kuma mallakinka ne ya halatta ka ci da haka wannan haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dangane da layya dangane da naman layya annabi yace kulu wa at'imu wadakhiru kulu wa at'imu wadakhiru a wata riwaya yace fa kulu wadakhiru wa tasaddaqu kulu ku ci wa at'imu kuma ku ciyar wadakhiru kuma ku ajiye wato ku ci ku ciyar kuma ku ajiye a wata riwayar wannan riwayar tana cikin sahihaini hadisin Salama ibn al-Akwa akwai wata riwayar a cikin sahih Bukhari sahih Muslim da sunan Nasa'i hadisin Abdullah ibn Waqid annabi yace fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci ku ajiye wani abu daga ciki kuma ku yi sadaka da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka dabbobin hadaya lokacin da ya tafi hajjin sa ta bankwana hajjin sa guda daya ya yanka abin hadaya raquma 100 ya yanka raquma 63 da hannunsa sauran kuma ya bar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yanka masa a madadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yanko wani bangaren tsoka daga kowanne abin yanka da ya yanka a dafa a bashi ya ci saboda ka yace daga namar wannan layyar sannan kuma ya sha daga romanta haka Imam Muslim ya ruwaito a hadisin Jabir ibn Abdullah hadisi ne dogo wanda yake sananne ba haka mustahabbi ne kamar yanda wannan yake nunawa mustahabbi ne sunna ce ga wanda yayi layya sawa'ul layyat tawajibi ce kamar wanda yayi hajjin kirani ko ta tamattu'i kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga abin hadayarsa kaga hadayarsa tawajibi ce tun da hajjin kirani yayi hajji yayi na kirani wato ya haɗe da umarar da hajjin yayi su tare wannan shi ne ake kira hajjul kiran to annabi shi yayi saka yankan da zai yi a wannan hajjin yanka ne na wajibi amma duk da haka zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan to haka nan yankan da yake na mustahabbi wato ga wanda yayi misali hajjin ifradi ko ka kawai dai ma ya sayi dabbobi yace a yanka saboda a rabawa mabukata to wannan shi ma ya halatta mustahabbi ne a gurin sa yace wannan ita ce maganar da dama daga cikin magabata kuma ita ce maganar da yawa daga cikin malamai sabanin al-Imam Shafi'i wanda shi ya tafi akan cewa idan yankan hade nan na wajibi ne, to mutum ba zai ci daga wannan naman ba, saboda wannan naman ya wajaba ne da ihramin da yayi, ya yi ihramin tamattu'i ko ya ihramin kirani, to wannan naman ya wajaba daga wannan ihramin ne, don haka ba shi da rabo a ciki, sai dai a ba wa talakawa mabukata. Haka kamar wato kamar yankan da zai na kafara, yankan fidya, san yankan fidya, wanda ya yankan fidya baya ci daga cikinsa, to haka nan yace wanda ya yanka na hajjinsa ta tamattu'i ko hajjinsa na kirani, Imam Shafi'i yana cewa ba zai ci daga wannan ba. To amma wannan sabanin sauran magabata da kuma sauran malamai wanda suke ganin cewa ya halatta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba tsakanin hadayar da aka yi ta tawajibi da wacce ba tawajibi ba, bai ce kada ku ci sai daga wadda ba tawajibi ba, bai faɗi haka ba, cewa ya kawai fakulu waddakhiru wa tasaddaqu, ku ci wani bangare, ku aje wani bangare, ku yi sadaka da wani bangare. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a dunkule, saboda haka babu wani dalilin warwarewa a ce in tawajibi ce ba za ka ci ba, sai in ba tawajibi ce sannan za ka ci, wannan babu wani dalili. Sannan kuma aikinsa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko tawajibi din ce za ka ci, saboda shi ya jinkirani ne, kuma aka yanka raƙumi 60, aka yanka raƙuma, aka soke raƙuma 100, kuma ya rika cewa a rika yankan masa daga naman wannan raƙuma gaba ɗaya, ana sawa a tukunya ana dafawa ana bashi yana ci kuma yana shan romansa. To kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa babu wani bambanci tsakanin hadaya ta wajibi ko hadaya ta abin nan. Abinda ya jawo, abinda ya sa Ubangiji subhanahu wataala ya wannan umarni na cewa ku ci, fakulu minha, saboda a zamanin jahiliya kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi na magabata, kamar ruwayar Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai ya faɗa haka nan, Muqatil ibn Sulaiman shi ma ya ambaci wannan cewa a lokacin jahiliya in suka zo suka yi hajji, to duk yankan da mutum ya yi a dalilin wannan hajjin to ba zai ci ba, suna haramta wa kansu cin naman da suka yanka na hadaya. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya soke wannan hukunci nasu na jahiliya, cewa dan ka yi hadaya to ka ci daga abinda ka yanka, sawa'un na tadawu'i ne ko kuma na wajibi ne, ba na wajibi ne. Al-Hafiz Ibn Kathir a tafsirinsa yana cewa wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai ya kafa hujja da wannan aya akan wajabcin mutum dole in yayi layya sai ya ci wani abu daga namanta, cewa dole ne idan mutum yayi layya to ya yanki wani abu daga naman ya ci, saboda Allah subhanahu wataala ce fakulu minha, tunda yace ku ci to wajibi ne mutum ya ci. To shine Ibn Kathir yake cewa wa huwa qaulun gharibun, wannan magana ce wacce take bakuwa, ma'ana magana ce wadda ba ta samu goyon baya daga sauran malamai ba, cewa idan mutum ya yi layya wajibi ne sai ya ci daga abin da ya yi layya, wannan babu wata hujja akan wannan. Abinda yawa daga cikin malamai suke kai, kamar yadda Ibn Kathir yake cewa wallazi alayhi al-aktharuna annahu min babi ar-rukhsati wal-istihbab, abinda da yawa daga cikin malamai ko mafiya yawancin malamai suke kai shine wannan, cewa ka ci sauki ne kuma mustahabbi ne ka ci wannan. Yahya ibn Sallam a cikin tafsirinsa ya yi ruwaya daga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya kasance duk sanda za a yanka masa raƙuminsa ko aka yanka masa raƙuminsa na layyarsa, to kafin ma ya bama wani sai ya fara ci, sai ya fara ci kafin ma ya bama wani, kuma mustahabbi ne a kasa shi wato naman da aka yanka na hadaya ko na layya, mustahabbi ne mutum ya kasa shi gida uku, kashi ɗaya ya ci, kashi ɗaya kuma ya bayar kyauta, kashi ɗaya kuma ya bada sadaka, wato ya kashi ɗaya ya yi amfani da shi, kashi ɗaya kuma ya yi kyauta da shi. Kyauta shi ne ka ba ma wani wanda ma kasancewa ba mabukaci ba ne, shi ne kyauta, ka ba masu wadata su ma sun yi yankan su da su kansu ka ba su, kashi ɗaya kuma ka yi sadaka da shi, shi ne ka ba mabukata, saboda hadisin da ya gabata kulu wa at'imu wa tasaddaqu, kulu ku ci wa at'imu ku ciyar, ku ciyar ma'ana ku bayar kyauta, kamar wanda za ka yi baki da za su zo ranar sallah gidanka, ka ebo wani abu da ka yanka ka kawo musu su ci, kaga wannan ba sadaka bace, wannan kyauta ce. Sannan wata saddaku ku ba ma wasu waɗanda suke mabukata. Wannan shine maganar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Umar, kuma shine ra'ayin Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa a mustahabbi ne ka kasa naman layyar ka gida uku, kashi daya ka ci, kashi daya kai kyauta da shi, kashi daya kuma kai sadaka da shi. A in da zaka ci mafiya yawa, wato ka yabi mafiya yawa daga cikin wannan kaso uku, ya zama naka ne na cinka da iyalinka, wannan ba laifi kai ba, ya halatta. Ko kuma ka yabi mafiya yawan, ka ce duk wannan sadaka za a yi da shi, rabarwa za a yi, shi ma wannan ba kai laifi ba. Abinda dai yafi inganci shine rabawa gida uku din. Akwai waɗanda suke cewa za a raba shi gida biyu a ci kuma a yi sadaka. To amma wannan babu wani riwaya da na samu daga sahabbai cewa sun raba gida biyu. Abinda aka yi ta samu daga wajen shine rabawa gida uku. Gida uku an ruwaito daga Nafi, shi kuma daga maulansa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda, yake cewa az-zahaya wal hadaya thuluthun li ahlika wa thuluthun laka wa thuluthun lil masakin. Wato naman layya da kuma naman hadaya thuluthun laka, ka dauki kaso daya naka ne, wa thuluthun li ahlika kaso daya na iyalanka, wa thuluthun laka kaso daya kuma thulusi shi kuma naka ne, wa thuluthun lil masakin kaso daya kuma na mabukata. Wannan Ibn Hazm ya fitar da wannan asar din kamar yadda yake cikin littafin sa Al-Muhalla. Saka kaga ana Abdullahi dan Umar ya ce a kasa gida uku, kasa gida uku, kaso na farko naka na iyalanka, kaso na biyu kuma naka ne, kaso na uku kuma na mabukata ne. Haka nan Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf da At-Tabarani sun rawaito daga Al-Qama Ibn Waqqas, shi kuma daga malamin sa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yake Al-Qama yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yakan aika shi da raquman layya. Idan ya aika shi, wato ya hada shi da raquman layya wanda zai je a yanka a can Makka, shi kuma yana Madina, zai bayar a tura a tafi lokacin Hajji, bayan an gama Hajji sannan ake yanka hadaya, to a yanka masa su a can. To yakan umarce shi da wannan, duk da cewa in yayi wannan baya haramtawa kansa komai irin abinda ake haramtawa mahajjaci, wato dukkan al'amuransa da suke na halal yana ci gaba da su, ba zai zama kamar mai ihrami ba tunda yana Madina. Sannan sai ya umarci Al-Qama ya ce da shi, idza balagat mahillaha an yatasaddaqa thuluthan wa ya'kula thuluthan wa yab'atha ila ibn akhihi Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud thuluthan, ya ci kaso ɗaya bisa uku, wato ya yi sadaka da kaso ɗaya bisa uku. Da zarar aka yanka dabbobin nan, ya yi sadaka da kaso ɗaya bisa uku, kaso ɗaya bisa uku kuma ya ci a buƙatarsa, kaso ɗaya kuma ya aika wa ɗan uwansa shi ne Abdullahi ɗan Utbah ɗan Mas'ud. To kaga haka Abdullahi ɗan Mas'ud aka samu yana kasa naman layyarsa gida uku. Haka nan arwato daga Abdullahi ɗan Abbas, kamar yadda Ibn Qudama cikin Al-Mughni ya kawo shi cewa riwaya ce ta Abu Musa Al-Asfahani a wani littafin sa Al-Wadha'if da sanadi mai kyau, da sanadi kyakkyawa, yake cewa Abdullahi dan Abbas yana bayanin sifar layyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai yake cewa wa yut'imu ahla baitihi thulutha wa yut'imu fuqara ajiranihi thulutha wa yatasaddaqu ala as-su'ali bi thuluthi. Annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi ainihin alayya yakan kasa ka gida uku, iyalansa ya bar musu kashi daya, kashi daya kuma ya aikawa mabukatan makotansa da suke daura da shi, ya aika musu kaso daya, kaso daya kuma masu zuwa roƙo a ciki yake ba su. To malamai sun yi sakani game da kasa wannan gida uku, shin za a kasa ta aslasan ne, wato thuluthi, ko kuma kashi uku kawai za a yi? Akwai bambanci tsakanin a yi shi thuluthi, wato bai daya, a kasa ta kashi uku daidai wa daida, wannan shi ne aslas. Akwai kuma kasa su thalathan, a kasa shi gida uku, maka ce kashi gida uku ba lalle ya zama daidai wa daida ba, a dai ce ga kashi na farko ga na biyu ga na uku. To malamai sun yi sabani dangane da wannan, ba duka sanda aka kasa abu uku yake zama daidai wa daida ba. Wannan shine kaso salatan, kaso aslatan shine thuluthi guda uku, wato a kasa shi daidai wa daida gida uku, kowanne ya zanto daidai da uwansa. Abinda duk muka samu na ruwayoyi daga magabata, babu wani abin da yake nuna cewa suna yin wani abu na keke da keke wajen aunawa, a ce in an tashi sai an tabbatar da cewa kashin nan daidai yake da na biyu, na uku daidai yake da na daya. Wato babu wannan da muka samu daga abin nan, kawai dai an ce suna kasawa gida uku. Saboda haka anan kasawar za ta koma ga shi wanda ya yi layyar ne, da yadda waɗanda zai bawa abin da ya yi layyar da shi. Idan ya zanto buƙatarsa, wato gidansa babban family ne, babban gida ne, akwai kawuna da yawa a gidan, buƙatarsa tana da yawa ila ta waɗanda zai ba wa maƙotansa, to shi kenan sai ya kaga kasansa sai ya girma. In kuma ya zanto a'a, bayan Allah da suke bibiyarsa suna so ya san musu suna da yawa, saboda ka kaga anan kasansu sai ya fi yawa. Saboda ka ya danganta da buƙatar, idan buƙatar shi ke tafi yawa shike na kasansa sai yawa, idan buƙatar wanda zai taimaka wa ne tafi yawa sai zanto kasansu kuma ya fi yawa. Amma dai kasawar ba dole bace. Akwai ruwaya wadda tana cikin sai abin Jami'u Tirmidhi wanda za ta iya zama asal game da wannan, inda hadisin Buraida, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulu ma badalakum wa at'imu wa dakhlu, kulu ma badalakum, ku ci yadda kuka ga dama. Kaga anan ba a takaita kaza wani wato takaitaccen kaso ba, aka ce iya shi za ka ci, sai aka yi kulu ma badalakum, ku ci iya wato buƙatarku, iya yadda kuke so, sannan wa at'imu wa dakhlu, ku ciyar da wanda kuke ganin za ku bawa, sannan kuma ku aje abin da za ku aje. A farkon lamari Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ajiye naman layya sama da kwana uku ba a cinye shi ba. Saboda haka duk abin da mutum ya yi na layya, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to kada a ajiye shi ya wuce kwana uku, in ba ka da buƙata to ka ba wa wanda ke da buƙata. To daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe wannan hukunci, aka ce to mutane za su iya ajiye shi sanda duk suka so su yi amfani da kayansu. Aka ce wannan shekarar da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hani, akwai tsananin bukata ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. To daga baya kuma abubuwa da suka saisaitu suka daidaita, sai zanto an bar wa kowa zabi ya ajiye iya sanda ya ga dama, in ma zai ajiye har wata layyar ta zagayo to wannan duk san ransa ne yana iya yi. Ya zo a cikin ruwaya sahihai ne Annabi ya ce fakulu wa dakhru wa tasaddaqu, ku ci ku ajiye ku yi sadaka. A wata ruwayar a sahihain hadithin Jabir, kulu wa tazawwadu, kamar waɗanda suka je hajji suka yanka a can, Annabi ya ce ku ci kuma ku yi buzuri, wato kuna iya ebo naman ma ku dawo da shi Madina in kuna bukata. Saboda haka shi naman layya ana ci, ana sadaka a ciki, ana kyauta a ciki, ana ajiyewa, kuma ana yin ma buzuri in za a yi tafiya daga cikinsa. Ya zo a cikin sahihaini hadithin Salama ibn al-Aqwa, Annabi ya ce kulu wa at'imu wa dakhlu. Saboda haka kamar dai yadda Imam Malik ne yake faɗa, Imam Malik yana cewa la hadda fi ma ya'kulu wa yatasaddaqu wa yut'imu al-fuqara'a wal aghniya in sha'a nayyan wa in sha'a madbukhan. Al-Imam Malik yake cewa babu wani wato iyaka, ba wata iyaka ta abinda zai ci, ko ya yi sadaka, ko ya ciyar da mabukata, ko ya yi kyauta ga mawadata. Ma'ana ba a yi masa wata iyaka ba, aka ce ga iya abinda za ka ci, ga iya abinda za ka yi sadaka da shi ko ka yi kyauta da shi, ga iya abinda za ka aje. Ce babu wannan haddin, babu wannan iyakar, abin abu ɗaya ke. Sannan kuma ba a iyakance masa a kan ɗanye zai bayar ba, ko da fafi, ko abin nan gasasshe, ko soyayye, ba a yi masa wannan ba. Ya ce in sha'a nayyan, in ya ga dama ya raba ɗanye, wannan ganin damansa ne, wa in sha'a matbukhan, ya ga dama ya bayar da shi bayan an dafa, wannan duka mutum yana da damar yayi wannan abinda dai kawai Allah subhanahu wataala anan yayi umarni da shi, umarni kuma na halacci, umarni na ibaha, ba umarni na wajabci ba. Shine a ci, fa kulu wa at'imul ba'is al faqir ko at'imul qani' wal mu'tar. Saboda anan Allah subhanahu wataala abinda yake umarni da shi shine a ci kawai. Zahirin aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nuna cewa a wajen layya ana son yalwata wa iyali, ana son ka yalwata yadda za ka samu isasshe a abin nan, ka ba wa iyalinka su ci, ka ba wa makotanka gwargwadon abin da ka samu da wanda za ka yi layya ko za ka yi hadaya. Mun ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hadaya da raƙuma 100, kaga ƙarewar yalwatawa kenan, a yi hadaya da raƙuma 100. Amma layya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ne da raguna guda biyu ƙosassu, raguna biyu ƙosassu. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin Sahih Muslim, hadisin Thauban yake cewa zabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dhahiyatahu thumma qala ya Thauban aslih lahma hadhihi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka abin layyarsa, sannan yake cewa ya Thauban aslih lahma hadhihi, ka gyara mun wannan nama, ka gyara mun wannan, ka gyara mun wannan. Falam azal ut'imuhu minha hatta qadima al-Madina. Wani a halin tafiya ne, halin tafiya ne, sallah ta kama, layya ta kama, Annabi sallallahu alaihi wasallama ce to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka abin layyarsa, kuma ya rika cewa Thauban ka yanka mun wannan, ka gyara shi, ka bani, ka yanka wannan, ka gyara shi, bai gushe ba yana ci har suka zo Madina. To shine Ibn Abdul Barr yake cewa wannan hadisi yana nuna ya halatta ka ajiye naman layya, tunda inda ya rabar to babu maganar cewa suna tafe, yana cewa gyara mun naman nan ka bani, gyara mun naman nan ka bani, ya nuna cewa an ajiye, yana nuna halaccin ajiyewa, kamar yadda yake nuna halaccin yin layya a halin tafiya, halaccin yin layya a halin tafiya. Haka Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin littafansa Al-Istizkar da At-Tamhid, haka na shi ma Al-Qadi Iyad ya maimaita wannan magana a cikin littafinsa Ikmalul Mu'lim. Wanda ya yanka an ce ya ci, ya kuma ciyar da mabukata, zai iya amfana da fatin layyar, wato fatin dabbobin layyarsa, zai iya amfana da fatar ta ya je mai ta ya yi buzu, ko a yi masa gafaka da ita, ko a yi masa duk wani abin da yake bukata na amfani da wannan fatar, ana iya yi masa ita, ana iya masa ita. Kamar a wancan lokacin da suke yin hatta tantuna, ake yin kayan sawa, duk za ka iya yi da waɗannan. Abinda aka hana shi ne ka sayar, bai halatta ka yanka ba ka sayar da fatar abinda ka yanka, ko kuma ka biya mahauci da ya maka yankan ko ya maka gyaran, ka biya shi da wannan naman, ko ka biya shi da fatar, wannan bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Al-Imam Al-Bukhari, hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in tsaya wajen yanka abin nan dinsa, wajen yanka raƙuman hadayarsa, sannan yace da ni ka rabar da fatin, ka rabar da abubuwan da suke kanta irin su sirdi da sauransu, sannan kuma kada ka bawa mahautan da suka yi aiki akan su, kada ka ba su komai, ma'ana a matsayin kuɗin jinga. Amma ya halatta in ka biya su abinda suka yi na aiki, to kuma ka ba su, in ka ga dama ka ba su daga cikin naman, tunda su ma dai suna cikin alba'is al-faqir din, suna cikin masu bukata matalauta. Saboda abinda aka hana ka shine ka biya su, duk da cewa akwai wasu malamai suna ganin cewa hatta wannan kyautar ma kada ka yi su, su kuma su yi maka rage, ganin cewa sun yi maka aiki, ka dau fatar ka ba su, ko ka ba su kai da kafa, su kuma su ga cewa to tunda suka yi maka wannan ihsan, ka musu wannan ihsanin, ba za su yi dan maka rage a aikin da suka yi maka, to kaga wannan kuma kyautar taka ta shigo cikin biyan. To shi yasa wasu malamai suke cewa ma kada ma a gwada, sun yi sun gama biya su su tafi. To amma dai magana dai mafi inganci cewa a biya su din biyan daban, in an biya su babu laifi, daman ba za ka ma fara ba su ba har sai kun gama ciniki ba, tunda cinikin nan tun farko ma za ku yi su, ba lallai ma sun san za ka ba su ba, saboda ka an kun yi ciniki za mu yi maka a kaza, sai ragunan kaza mu gyara maka, fede maka mu gyara maka 10,000, shikenan an gama ciniki. Saboda ka in an gama suka gama ka 10,000 suka ba su kaza, dan ka kawo wani abu na nama ka ba su, babu maganar cewa kuma wannan ya sati maka rage, tunda ka da sun riga sun karbi kudin su, kuma a wannan marar ma da muke ciki irin wannan zuciyar ma ba kowa ke da ita ba, mafiya yawan su ba kyauta ba, ko me zaka musu, amma kai sa'a ba a samu masu yanka suna koyewa ba, asa abin da yake faruwa kenan, wanda zai sace maka kaga ai ba maganar wai dan ka masa kyauta maka rage a ina. So wataƙila malamai suna maganar irin na zamanin su can, amma munan illa ma nadir wa qalilun ma hum, ba a ce babu mutanen kirki ba, akwai su amma kuma su ne 'yan kaɗan. Sai ka ga an zo an ba wa mahauci sai an sa masa mai gadinsa, ana yi kuma ana zara masa ido, shi ma kuma yana sa ta ido, zai zo da 'yar jakarsa yana yi kamar ya yanke wani abu sai ya jefa ciki. To kaga wannan harka yi tunanin cewa wai zai maka rigi, ai ba magana zai maka rigi, saboda in za ka yi masa alheri ka yi masa kawai, amma ba wai ka ji tsoron wai wannan zai sa ya dubi idan ka ce ya maka rigi ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa
man yaqbu safahu wal yufu nuruhu wal yaqfu bil baiti al'atiq dhalika wa man yuhrim hurumat illahi fahuwa khayrun lahu inda rabbih وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
التي ثم ليقضوا تفثهم سننس تشك أيكا سنهجي وليوفوا نذورهم كما su cika alkawuran da suka yi, wal yatawafu bil bait al atiq, kuma su yi dawafi ga wannan da daddan daki ko intaccen daki. Allah subhanahu wataala ya umarce su, akwai yar qadiya da zan kan ayi taliqi da ita kafin wannan, a dangane da yanka mutanen da suke tafiya haji, wasu sukan tambaya game da kudin da suke biya na lai abin layyansu, za a biya kudin abin layya, wasu ma tun daga nan za su biya a wasu bankuna na musulunci da ake karba, wasu kuma in sun je can tun a Madina za su biya, akwai bankun tanmiya, bankun islami da tanmiya IDB, suna da wannan window din da za ka iya biyan abin layyarka, kudin layya ko kudin hadaya ko kudin fidya, duk ana biya a gurin. To wasu sukan tambaya cewa to yanzu waye hukuncin wannan, tunda wani abu ne da za ka biya, daga ka biya aka baka rasi shikenan. To wannan ya halatta, sunan shi tawkil, wato ka wakilta su ne akan cewa su yi maka yanka, saboda haka idan ranar da aka ce an dawo daga arfara aka zo Mina ranar 10 ga wata ranar sallah, to ka dauka kawai an maka yanka, tunda babu maganar cewa sai ka ji an nuna maka. Akwai wasu ƴan kasashe da suke ƴan kwakwa, za su je har gurin yankan su je su jawo ragon su tsaya kan mahauci ya yanka a gaban su, sannan wai su ji cewa musu, to wannan duk kwakwa ce, ba bukata kai tunda ka ba da wakilci, ko me kai ka ai duk wanda kace ka wakilta shi ka amince masa shikenan, wannan shi ya isa. In ma wani macuci ne wanda kuma a cikin waɗanda muka san suna yi, wanda hukuma ta yarje musu kamar IDB da suke yi, da kuma wasu wato hukumomi da aka yarje musu su yi, wannan ba a samun cuta a cikinsu, suna tsayawa su yi abinda muka sani kenan, suna tsayawa su yi kamar yadda aka umarce su, da haka suna ma daukan likitoci da kuma ɗaliban ilimi wajen tantance dabbobin, kafin ma a yanka dabba da sunan mahajjaci sai an tantance cewa wannan dabbar a likitance tana da kyau, sannan a shari'ance ba ta da matsala sannan ake yanka watakila in kai za ka yi ma ba lalle ne ka yi wannan tantancewar ba saboda idan mutum ya riga ya biya wannan to don ranar 10 ga wata ranar da ake yanka kawai ya dauka shi an masa yankansa don haka ya lissafa abu na gaba ne kawai jifa da aski da dawaful ifada su ne kawai a gabansa don haka kai ya tsaya yana tunanin an masa ko ba a yi masa ba zai kira ihraminsa ko ba zai kira ihraminsa ba a magana mafi inganci in kai ɗaya daga cikin abubuwan nan hudu da ake yi a ranar shikenan ka fita daga kai tahallulul asghar saboda haka kana iya cire kayanka ka yi wanka ka ci gaba da harkokinka saboda haka da zarar aka sauko ko da baka samu yin jifa ba in dai ka biya kuɗin layyarka to shikenan ka ɗauka yanzu an maka layya wannan shine magana wacce take ingantacciya a guji waɗanda suke zuwa gidajen alhazai su ba hukuma ba kawai su suna cewa ku ba mu kuɗi za mu yi muku yawanci a nan ake samun yan damfara a nan ake samun masu yin damfara ban ce duka suna yin damfara ba amma a cikinsu irin masu ɗaiɗai kunnan a nan ne ake samun mutum ya shigo muku da rasid ɗinsa a hannu yana yanka muku yana rubuta sunanku amma idan ya zanto na hukuma ne wanda hukuma ta sani to wannan babu matsala kuma insha Allahu ka fita wato raqabarka ta abin zimmarka ta tabarranta inda har ka riga ka biya su zimmarka ta tabarranta ba abin ka komai Allah subhanahu wataala ya ce thumma liyaqdu tafasahum sannan su kammala aikin hajjin su wato alhazai su kammala sauran ayyukan hajjin su don anan an yi maganar yanka to sannan Allah ya yi maganar sauran aikin hajji gaba daya tafas wasu daga cikin malamai suna cewa a luga Larabawa ba su san kalmar tafas ba a cikin luga wato alqur'ani ne ya fara zuwa da ita kuma ake ga aka samu ma'anonin ta a cikin littafin tafsiri to amma da yawa kamar Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara at-tafas da al-manasik kullaha cewa ana nufin duka ayyukan aikin hajji gaba ɗaya aikin hajji shi ake nufi da at-tafas wasu kuma suka fassara shi da kazanta da take kasance al-awsakh abinda yake kasancewa tare da jikin mahajjaci tunda zai dau wani lokaci ba tare da yayi wanka ya samu damar yin wanka ba ba tare da yayinki akai fa ba tare da ya aske gashin jikinsa ba to in ya zanto yayi kwanaki a haka babu shakka zai zanto akwai wani abu a jikinsa da zai rika mata hababi to shine wasu malami suka ce shine at-tafas din shine abinda ake cewa kazantar a kawar da ita anan Allah subhanahu wataala yake thumma liyaqdu tafasahum thumma liyaqdu wanda ita ce qira'at tafas akwai qira'ar warsh da qira'a da ruwayar qumbul daga ibn kathir da ruwayar ibn amir da abu amr wadannan suna karantawa bi kasril lam thumma liyaqdu thumma liyaqdu amma sauran makarantan kuma sun karanta shi da iskanil lam thumma liyaqdu tafasahum to lamu al-amr ce in kuma kai mata kasara ta zama lamu ta'lil liyashhadu da zama a dafi ne akan liyashhadu manafi'a lahum thumma liyaqdu tafasahum amma ka ce thumma liyaqdu wannan kuma umarni ne daban lamun ta koma lamu al-amr ce thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum so cika shi aikin hajjin su kamar irin jifa su yi jifa sannan su aske gashin kansu sannan su cire gashin hamatarsu sannan su rage gashin bakinsu su yanke akaifarsu sannan su yi dawafi ga daki na Ka'aba su gusar da dukkan wani datti da yake jikinsu wannan duk yana ƙarƙashin kalmar tafatahum da Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa Nizamuddin Al-Hasan ibn Muhammad ibn An-Naisaburi a cikin tafsirinsa Gharaibul Qur'an wa Raghaibul Furqan a ciki yake cewa malaman tafsiri ajma'a ahlut tafsiri malaman tafsiri sun yi ijma'i على أن المراد ها هنا أبدا أكيد في دول ثم ليقضوا تفثهم إزالة الأوساخ والزوائد أنا نفهم كود قزنتا ليكي جكم متن دواس أبو بواد سكا قعدو سكا يوا كما أكي فاكو غاشي فقص الشارب كما يرجع غاشم باكنسا والأغفار كو يتشير أكي فسا ونطف الإبتي كو يتشير غاشم هما تسا وحلق الآلة كو يتشير غاشم غبنسا saboda haka takadirin aya thumma liyaqdu izalata tafasin sannan su kammala cire kazantar da take jikinsu ibnu jarir da ibnu abi hatim sun yi ruwa daga Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, yake cewa ya ali bitafas, abinda ake nufi da attafas wad'u ihrami, su ajiye haramin su min halqin rasi, bayan sun yi aski wa lubsi thiyabi, ko su sa kayan wato kayan su na gida, wa qasl al-asfari, ko kuma su yanke akaifar su, wa nahwu zalika, da sauran abubuwa. Wato abinda ake nufi da tafas shine su cire ihramin su, su aske kansu, su sa tufafin su na gida, su kuma yanke akaifar su. Sannan Allah ya ce wal yufunu zurahum, sannan su cika alkawarin su da suka yi na bakance, wato su cika abinda suka wajabta wa kansu wanda ba hajjin ce ta wajabta musu ba, wato ba a wajabta musu su a hajji ba, amma kuma su sun wajabta wa kansu za su yi wasu ayyuka na alkhairi a lokacin da suka je hajji ko suka je umara, su wajabta wa kansu wani abin da Allah bai wajabta musu ba, kamar mutumin da zai yi ifradi babu hadaya a kansa, amma sai ya yi alwashin cewa shi zai yi yanka bayan ya gama hajjinsa, to wanda ya zama masa bakance ya zama masa nazar, ko mutum ya yi bakancen cewa ainihin zai itikafi, ce in yaje an gama hajji ko kafin a fara hajji zai itikafi na kwana uku a masallaci mai alfarma, wannan ya zama masa nazar, ko yace zai yi sadaka, zai sayi wani abu yayi sadaka ko kudi zai bada shi sadaka ga mabukata, wannan duka yana cikin annazar, wato alkawari da bakance da ya zama wajibi ya cika, wace zai sayi dabba ya yanka ya raba namanta ga mabukata. To shine Allah subhanahu wataala ya ce to duk wanda ya irin wannan alkawarin wanda bai zama masa wajibi ba da farko, ba a tilasta shi sai yayi wannan ba, amma shi da kansa ya daukowar kansa wannan alkawarin cewa zai yi, Allah ce to ya cika wannan alkawari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'sihi fala ya'sihi, wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah da'a, to lalle yayi wa Allah wannan da'a, wanda kuma yayi alwashin zai saba wa Allah, to kada ya kuskure yayi wannan saban, saboda haka wajibi ne a mutum yayi wannan. Wannan aya dalili ce da take nuna cewa duka nau'ukan aikin hajji, ifradi, tamattu'i, kirani, dukkan su in an gada ma ana iya yanka, shari'a ta yarda da haka, shari'a ta yarda a yanka, kamar mutumin da ya dau ifradi babu yanka a kansa, amma sai alkawarin zai yi, to yana iya yin yanka a ciki. Kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sukan yi yanka a dukkanin nau'in hajjin da suka yi, kowace hajji suka yi sukan yi masa yanka ba tare da sun bambance tsakanin wanda yake wajibi akan su da wanda bai zama wajibi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umarar sa ta Hudaybiya, umratul Hudaybiya, da zai tafi ai da dabbobin sa ya tafi, da dabbobin sa ya kora ya tafi da su, duk da cewa umara ba ta da wani yanka, ba a cewa dan kai umara sai kai yanka, wannan hajji ne ake samun nau'in da ake masa yanka, amma umara babu yanka a cikinta. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kora abin yankansa. To kaga wannan ya nuna kenan ana iya yanka koda kuwa ba a hajjin da yankan ya zama wajibi a cikinta ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yana ma Madina bai je hajjin ba, amma idan lokacin hajji yayi zai aika da abin hadayarsa can, kamar yadda Aisha take faɗa, zai aika da abin hadayarsa, bai je hajjin ba amma za a samu raquma lafiyayyu a musu alama. Annabi ce a tafi da su, da zarar aka sauko daga Arfa kashi gari ranar sallah ana yanka na kowa, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yanka nashi raquman a raba mabukata, saboda haka ana yi. Allah subhanahu wataala ce wal yufunu zurahum, su cika bakacin su. Wannan idan muka dubi cewa siyakin ayoyin gaba daya ya dauko tun daga maganar da Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam, wa idh wa'ada li Ibrahim makan al-bait, kaga Allah tushrik bi shay'a, kaga duk har yanzu a cikin maganganun da Allah ya yi da Annabi Ibrahim ne ake karanta mana, wanda ya nuna kenan bakance yana cikin shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam, wato a cikin shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam akwai bakance, mutum ya yi shi alwashin cewa zai yi wani aikin da'a, bakance akwai wanda yake bakance ne sakakke budadde, wato kawai kai alwashin cewa za ka yi azumi kwana uku ko kai alwashin cewa za ka yi sadaka ta 1000 ba tare da ka jingina abin da wani abu da Allah zai baka ba, a kawai dai kai wa Allah alƙawarin za ka yi wannan. To wannan ya halatta mutum ya yi wannan. Akwai kuma alwashin da kake allaka shi, wato kake jingina shi zuwa ga samun wani abu daga wajen Allah. Mutum da bai da lafiya ce Allah in ka bani lafiya zan yi kaza, ko mutum da yana neman aiki ya ce Allah in ka bani aiki na samu aiki kaza zan yi kaza, ko kuma yana neman kwangila ya ce in na samu kwangilan nan zan yi sadaka ta 100. To wannan bakance ne da ba a son yin shi, makaruhi ne yinsa. Ka ce Allah in kai kaza kamun kaza ni kuma zan maka kaza, wanda ya nuna kenan za ka yi wa Allah ruwa da ibadarka har sai shi ya yi maka sannan ka yi masa. Abinda babu shi ce walbani walbaka walhana ni kuma walƙememe. To bakancen walbani walbaka makaruhi ne. Annabi ya ce wannan wani abu ne da ake kwata daga wajen marowaci, wato shi ba zai yi alheri ba sai in an masa shi ma. To kaga kenan Ubangiji in yayi masa kamar kwatar abin aka yi hannunsa ba da sauransa ba. To amma bakanci kowane iri idan mutum ya riga ya yi shi to ya zama wajibi kuma akan sai cika, sawa'un wanda aka ce ya halatta kai tsaye ibtida'an ko kuma wanda aka ce makaruhi ne. In dai kuma ka riga ka yi shi to kuma ka shiga ƙarƙashin waɗanda ya wajaba su cika wannan bakancen, ya zama wajibi akan ka cika. Saboda haka kada ka yi bakance kuma daga baya ka zo kana cewa to kai yanzu abin da ka yi bakancen nan ya yi yawa ya za a yi kenan, sai ka yi ba ra'a nan da wani ya ce ya yi bakancen zai raka'a 1000 a azumi ya ce ko to ban sani ba yana da yana yi daga bara ne zuwa yanzu dai ba zai gaba azumi 1000 ba. Saboda haka zai kwashi shekaru na kudin corona. Muna tuna masa in ya manta azuminsa yana nan a kansa. To da zarar mutum ya yi bakance to wannan wajibi ya cika. Wannan shi ne sigar da take wal yufu nuzurahum, siga ce ta umarni lalle wajibi su cika bakancensu. Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu cika bakance, ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika bakancen da suka yi suna tsoron wani yini da azabarsa take mai watsuwa ce mai tartsatsi ce da take shafar kowa da kowa. Allah ka kiyashe mu. Za mu tsaya a nan saboda lokaci, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu